والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sake miƙa godiyar mu ga Allah Ta'ala wanda ya kawo rayuwar mu yau wani na huɗu cikin watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da huɗu ga watan uku miladiya ta 2026. Yau ma ga cikin ikon Allah ta 25 haka. Yau ma ga cikin ikon Allah da ya dade gare shi za mu dora karatun mu da muka saba yi a wannan masallaci mai albarka, masallacin da aka masa laƙabi da dattijon arziki shine Alhaji Ibrahim Bature, Allah ya cike shi da rahama a wannan lokaci cikin wannan wata mai albarka. Idan ƴan uwa basu manta ba, mun tsaya a cikin suratul Nahl daidai kan aya ta 110. Yau kuma za mu tashi a kan aya ta 111. Sai Allah Ta'ala ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
الله تعالى يجي يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. wannan aya kaman ta samu mu cinna abin da aka bayyana mana a baya da abubuwan da muka ji wanda suke da alaka da zabin lahira akan duniya da sauran al'amura da suke kama da haka, cewa mutane su fatina akwai wata rana da ake kira alkiyama. Idan ta zo wannan rana, Allah ya ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha, kowane rai zai dinga jayayya shi a karan kansa, shi da kansa zai dinga jayayya cewa na yi kaza ko ban yi kaza ba, ko kuma dan me yasa na aikata kaza. Allah ya ce wa tuwaffa kullu nafsin, kuma za a cika wa kowanne rai ma amilat ilin abin da ya aikata, kowa za a bashi sakamakon abin da ya aikata. Wa hum la yuzlamuna alhali su ba a zalunce su ba. Ma'ana in alkiyama ta yi, to kowa zai zo yana ta kyarma, yana tsorata, yana jin cewa mai wani farana ce da ɗan adam zai san abin da ya aikata a duniya. In mai kyau ya yi, in mummuna ya yi, to kowa dai zai gani, kuma Allah zai biyo kowa sakamako gwargwadon irin abin da ya aikata. Shine malai ya ce wa zakirhum ayyuhar rasul, katina sadda su ya kai wannan manzo bi yawmil qiyamati da wata rana da ake kira alqiyama hina taati yayin da wannan lokaci zai zo kullu nafsin kowanne rai to kasimu an zatiha tana jayayya a karan kanta rai din shi da kansa yake jayayya da kansa wata tadiru bi kulli ma'azir tana kawo handari da kowanne irin abin da dan adam zai kawo handari dan a karbi handalinsa mutum yana ta kokari yayi haka dan adam zai ta kokari yaga cewa yayi abin da Allah zai karbi handalinsa dan yayi shi sa wani Allah wani wuri Allah yace me za su zo da uzuri amma ba za a karbi uzurin su ba ko kowa zai zo ya fadi uzurinka amma ba za a karbi uzurin su ba dan ka dan adam ya tsaya ya toshe waccan kofa ta kawo uzuri sai ya zaka toshe wannan kofa ta kawo uzuri shine ka tsaya kai abin da Allah yake so ka tsaya gunda Allah ta'ala ya tsaya da kai kada ka ketare iyaka a cikin abin da aka umarce ka in kai haka to sai ya zama da kana cikin mutanen da za su kawo handali gobe alqiyama yace wa yuwaffa Allahu kullu nafsin jazaa'a ma amilat min ghairi zulmin laha Allah kuma zai cika wa kowanne rai sakamakon abin da ya aikata ba tare da an zalunci kowanne rai da wani abu ba za a zalunci kowanne rai abin da bai bai a kara masa ko abin da yayi a rage masa ba za a yi masa haka ba kowanne abin da ka aikata shi ne za ka gani kuma a kansa za a yi maka hukunci su da haka 'yan uwa nasiha ta a kaina da ni da ku da gaba ɗayan mu al'umma shine kowane ɗayan mu ya dage yayi abin da yake mai kyau ba dan komai ba sai dan ya samu sakamako mai kyawun da zai yi farin ciki da gani lokacin da zai ga wannan sakamakon zai ji daɗi zai yi murna zai yi farin ciki da ganin wannan sakamako din wai wa'inda in an ba su sakamakonsu za ba su koya su ce ba a ba su ba su ma san meye sakamakonsu ba saboda a wannan duniya ba su yi abin da ya dace ba don haka a ranar alkiyama sai su haɗu da sakamako ba irin wadda ransu yake so ba shi yasa masu magana suka ce man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so zai haɗu da abu mummuna Allah ka kare mu mala yace fala yaziduhum fil iqab a ranar alkiyama ba za a ƙara wani mutum cikin azabar da aka rubuta za a masa ba iya uquba ko iya azaba da za a wa mutum shine iya abin da yayi na kirki ko na tsiya idan tsiya kai to za a yi maka azaba gwargwadon tsiyar da mutum yayi wala yanqusuhum min as-sawab ko ba za a tauye musu komai na lada ba duk abin da mutum ya aikata zai ganshi mai kyau ko mummuna shi yasa Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani a wata sura daban yace faman ya'mal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki mai kyau na alkhairi dare da kwayar komariya Allah yace mutum zai ganshi ba nan gani anan za a baka lada gwargwadon wannan aikin da kai sai ce wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki na sharri kuma shi ma dare da kwayan komariya zai ga abin su in har ya mutu bai tubo ba ba kan kare masa wannan ba to gobe alkiyama zai ga wannan abun tare da shi shi sa nan mala yace fala yaziduhum fil iqab ba za a kara musu ba cikin hukuman da za a musu za a musu hukuma ne gwargwadon aikin da suka yi wala yanqusuhum fis sawab ko ba za a tauye musu komai ba cikin ladan abin da suka yi gwargwadon abin da suka aikata na alkhairi gwargwadon girman ladan da za a ba su kun ga wannan aya tana tasar da mu cewa kowanne ɗayan mu ya shiga taitayinsa ya tsaya yayi abin da ya dace a lokacin da ya dace kada ya je filin alkiyama yana ainihin mai cizon yatsa lokacin da cizon yatsa ba zai masa amfani ba to wannan kamar tana tsarsar da mu abin da yake gaban mu ne dan kuwa wannan shine abin da yake gaban mu mu tsaya mu yi aiki na kirki don mu haɗu da abu mai kyau Allah ka sada mu da abu mai kyau sai Allah ya ci gaba ya ce wadaraballahu masalan kuma Allah ya buga wani misali qaryatan na wata alqarya ta zo da nikra alwai suke ce ko wanda gari zai iya shiga ciki amma anan wata alqarya ake nufi za mu zo mu shi yace kanat aminatan wannan alqarya ta kasance mai aminci tana cikin aminci mutma'innatan cikin kuma nutsuwa ya atiha rizquha arzikinta yana zuwa mata ragadan a yalwace ana komai nasu da dai ne min kulli makanin ta kowane jiha ta kowane bangare kudu da arewa gabar da yamma arzikin garin yana zuwa wa garin ko arzikin kasar yana shigowa wannan kasa din suna cikin kwanciyar hankali da aminci Allah ya ce fa kafarat bi al-umillahi sai ta kafirce wani imamin Allah wannan butulci kenan sai mutanen sai suka butulcewa ni'imomin da Allah ya musu ta hanyar mai sabawa da karya dokokin Allah ta'ala kamar yadda muke da a Najeriya wanda ya san Najeriya shekara 30 ko 35 ko in ce shekara 40 baya ya san da an ji dadi a wannan kasa wannan abubuwan da muke gani wanda suke da ainihin shekaru irin nawa sun san cewa da an ji dadi a Najeriya ba karamin dadi ba saboda dan kudi kankani lokacin da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya hau mulki dala daya sile shi da ci ba ta kai naira ba dala daya sile shi da ci wa wannan 1985 lokacin kajen sa kuke nan ko to a lokacin dala naira sile shi da ci ba naira ba ba sile sile dai dai guda shida shi ne zaka bayar a baka dala daya yanzu dala daya nawa na'am ka gani official rate ya kai 1000 da nawa da 400 da musu da 30 ko to kun ga wannan shine official rate na dala a yanzu to kun san da a ji dadi ko saboda kudin Najeriya yana da karfi yan kwamu da suka je aikin haji a wannan wayannan shekarun ciya suka da suka je sai da aka kara musu kudi ma akan kudaden da suka biya suna kara musu kudade akan kudin da suka biya saboda karfin naira a lokacin amma ko ga saboda lalacewar mutane da yadda muke yadda dabi'un mu suka sakwarkwace da yadda shugabannin mu suka yi wasarere da mu bas damu da rayuwar mutane ba suka bar kowa ya zama bai da tarbiya kowa ya zama bai da tunani mai kyau da haka kowa bai da abu a zuciyarsa sai zalunci kowa bai da abu a ransa sai ha'inci wannan alaki ne na shugabanni su dawo su gyara tarbiyyar mutane su dawo su yi wa mutane tarbiyya idan kana hira da mutanen da suka samu dama suka je wasu kasashe sai su zo su ba ka wani labari sai ka yi ta al'ajabi kasa da ake rigima nan Sudan wani ya ce mun sun je Sudan ya ce kofar gidan da suke haya gidan da suke haya ya ce sai kuɗi aka tsinci kuɗi a wurin ce sati kuɗin ya yi ba wanda ya ɗauka sati a aje saboda kowa ba nasa ba ne kuma kowa yana jin tsoro ya ci hakkin wani saboda tarbiyya suwa suke da alhakin sa wannan a cikin zukatan ƴan ƙasa shugabanni amma mu yanzu da shugabanni ake koyi ko wajen yin barna da shegantaka a kayan hukuma da kayan mutane yanzu wani a tsintar ku ya ce Allah ya bani Allah ya baka to a shari'ar musulunci ba tukunna bari ka ji in kai tsintuwa ba za ka yi amfani da wannan kayan tsintuwar ba sai ka yi shekara kana cikiya sai kai shekara guda kana cikiya manzo Allah ce wai arifa sanatar kai cikiyar wannan abin tsuntuwan shekara guda sannan idan bayan shekara me shi bai zo ba sai kai abin da za ka yi ta je malamai su ta sauci sun ce ɗan abu ne da zai lalace za a yi amfani da shi a san kimarsa in me shi ya fito a biya shi saboda ba a san albawazaranci ko da haka sai musulunci ya ce sai kai wannan to ka ga mu yanzu ba wai tsuntuwa za ka yi ba a'a kayan wuri ne ka tabbatar ba za ka bude kokari kake ka saya za a yi ka raba shi da shi kokari za ka yi ka raba shi da shi ta kowace irin hanya da wayo da hila da dabara da ha'inci da waye duka wannan fa wallahi haƙƙi ne na shugabanni su jefa tarbiyya cikin sukatan mutane shi da an kaje za ka ji mutane su ce sun je turai sun ga kaza sun ga kaza an koya musu san haƙƙin kowa kai ka san haƙƙinka wacce ya san haƙƙinsa wacce ya san haƙƙinsa waye zai maka wannan tarbiyya din shugabanni shugabanninmu sun yi watsi da wannan iya wannan amana da Allah ya baku wallahi in kun ji alkiyama ba za ku iya kuta a iya wannan kawai wallahi ba za ku iya kuta ba a wajen Ubangiji muna yi da wani yake mun ya je Singapore yace zai je gushen shayi sai gani mutum zai zo ya sha shayi ya ce ya biya kuɗin kofi biyar a ba shi kofi ɗaya kofi huɗu kuma ba zai karɓa ba sai ya tambaya ya ce me ake ka ce wanda suke son su sha shayi ba su da kuɗin da za su sha shayi su ake sayawa to bari ku ji abin da zai baka mamaki mutum za su bari sai masu kuɗi sun gama zuwa saye su sai wa'ancan talakawan su dinga zuwa suna karɓa iya buƙatar da kake da ita ita za ka karɓa in kofi ɗaya kake buƙata ba za ka zo ka ce a baka kofi biyu ba saboda ka ga na banza ai mana wani yake mun sun je maka sai aka zo ana raba lema yace wani sai da rungumo girja kai cikuri ta dan Najeriya kuma guda ɗaya zai amfani da ita to wannan ba abun kunya bane shugabanninmu kuna yawo a kasashe kuna ganin yadda shugabannin ƴan uwanku suka latarbiyyantar da mutanen kasarsu suka koya mutanen kasarsu ladabi da da'a da sanin haƙoƙi amma ku ku bar kasar ku ta lalace kuna jin Allah zai bar ku gobe alkiyama kuna jin Allah zai bar ku wallahi Allah ba zai bar ku ba sai Allah ya tambaye ku saboda haka Najeriya da tana cikin aminci tana cikin kwanciyar hankali da amana komai lafiya kalau boye wannan shinkawar da kuke ta kokowa kanta buhun ta naira 25 ne ya zuba to kaji wani ce yadda wannan naira 25 din ko emtin buhu din ba ta tsaya ba emtin buhu shinkawar ka ga ko mun shiga masifa ko shi za Allah ya ce fa kabbarat bi an umillah wannan alƙariya sai ta kamurce wani imamin Allah fa zaqa Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana wa wannan kasar tufafi na yunwa duba mutane mutum ka ganshi kuka yi kwana uku ba kwada mutum ba sai ka dauka asibiti aka sallamo shi a mala ya dai wallahi yar gusauce ce ki da kawo mutum eh ba har jinya yayi ba ko ba wallahi kawai yunwa ta kashe mutane saboda mun saba wa Allah mun saba wa dokokin Allah fa zaqa Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana wa wannan kariyar ai mutanen kasar ce ake ne sai Allah dandana wa mutanen kasar tufafi na yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suke aikatawa saboda abin da mutane suke aikatawa yanzu ku zo ku duba irin nau'ikan zunubai da sakon Allah da mutane suke ba sa jin kunyar Allah ba sa jin tsoron Allah ba sa yi komai duniya yadda aka juya ta zama abin da ta zama mutane an hana su yin aure amma an buɗe musu kofofin zina in za ka yi aure a ce mala ana talauci nan za ka yi aure kuma gobe za ka yi shi da matar da yar wani ita ko matar ita ma an sa mata wannan tsoron talauci ta ki yin aure kuma tana bin yara suna zina da ita wani irin masifa muka samu kanmu a ciki kuna jin da irin wannan za mu samu sauƙin rayuwa wallahi ba za mu samu shine bala yace daraballahu masalan baldati Allah ya buge misalin wani gari sai Malla ya ce ai makkata shine garin makka fi amani min al-ifda suna cikin aminci akan masu kawo musu hari da masu masu ƙetare iyaka akan su wadu manina min digil aish kuma suna cikin aminci na kuncin rayuwa ba sa cikin kuncin rayuwa ba sa cikin tashin hankali na cewa wani zai zo ya kama su ko ne zai zo ya cuce su ko ne zai zo ya musu kaza kaza ba sa cikin wannan mu ko yanzu mun fada ciki ko akwai hanyar da baka yi saka yau ma in karfe shi da ta wuce sai a'a ba a kaga ba aminci dan me akwai wanda zai maka ta'addanci akai in ke bi wajen wani kawai sai ya kama ka kuma abinda zai baka mamaki duk kabilar duniya baka taba ganin kabila irin ta Najeriya Najeriya ma ta mu ta arewa Hausa Fulani dalili shine babu kabilar da zai je kama dan kabilar sai ta dukar sai ce sai ya bashi kudi a kawai sai mu haka kawai ta dukar ga yace gaje ka kawo kudi in gidan ku ba su da kudi ka shiga in kai baka da shi ka shiga shikenan in kwanan ka ya kare su kashe ka shikenan to ce kabila take irin wannan ku je ku auna ku yi bincike ku gani duk duniya babu kabilun da suke wannan abu ka kama dan uwanka dan kabilarka ka duka shi saboda dan bukatar ka ko ka kashe shi dan bukatar ka wallahi ba a yi wannan wannan irin indoctrination muka samu malamai education wannan irin indoctrination aka yi har mutanen mu suka canja ka kama dan uwanka na jini dan uwanka na addini kai ta dukan sa haka kawai kai abun bukara kai abun dubawa a ciki saboda sabon Allah da muka yi ne wallahi tallahi takwa mu koma mu gyara bakanan mu da mahalici mu koma mu nutsu mu tuna kowa ya tuna irin abin da yake mummuna wanda Allah ya hana shi ka hana kanka ne in tuna me nayi mummuna ne in je in tuba in gyara Allah rama ma haka sauran jama'a kowa ya je ya tuna abin da mata da suke cikin gida su tuna ki tuba na tuba mu tuba gaba daya mu gyara mu koma mu roki Allah Allah zai dawo mana da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali amma irin wanda muke irin yadda muke rayuwar nan za a jima a ciki wannan Allah yake to Malla yace wannan gari shine garin Makka suna cikin amana suna cikin aminci babu wanda zai kawo musu dauki sannan suna cikin aminci na kwanciyar rayuwa rayuwar su a yalwace ne ya atiha rizqa hanian sahalan arzikin wannan gari yana zuwa musu a wadace kuma cikin sauki min kulli jihatin ta kowane bangare wajadu ahla ni'mallahi sai mutanen wannan alkariya suka yi jayayya da ni'imomin Allah alaihim akan su wa ashraku bihi kuma suka yi tarayya da Allah kamar yadda yau muke ciki ko yawa wani zai ce ya taya muka ciki kai baka san al'umma mai rabi sun zama mushrikai ba rabi mushrikai ne idan ka zo ka duk inda kai cluster ka raba mutane kaza kaza za ka gani da kowane cluster za ka samu mutum wajen shida ko bakwai ba sai da Allah ba dan me yasa babu abin da zai same su kowa zuwa ga Allah sai dai gun bokaye gun yan bugun kasa gun kaza 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 to mutumin da yake da wani abin da Allah ba ta zo mushriki babu abin da zai same shi bai tafi gidan boka ba mazan mu da matan mu yan kasuwa ga sunan haka suke yi dan kasuwa yana ganin wani abu ko wani abu yazo ya samu a bakin shagon sa zuba to shikenan sai garza ya kumbala wallahi wani yazo ya zuba wani abu a bakin shagon shikenan sai ta kaga bai bai da imani ya zo mushriki ina ba ta mun bayyana in ka san Allah kawai sai kai bismillah ka ture ka je wanda shi ba abin da zai same ka amma kaga duk irin wayannan abubuwan muna cikin su yanzu haka mata babu abinda matan mu za su yi ba su bigun koka ba ko ka sani ko baka sani ba mata yan kaɗan ne wanda Allah ya tsare su a wannan masifa din ko ga shi haka mata idan irin wannan abin ya same su ya samu al'umma mun yadda za ka iya zargin hukuma amma mutum ya koma ya duba yadda shi da al'ummarsa suke dangane da alaƙarsu da mahallicinsu yaya alaƙar mu take da mahalicci alaka ce mai kyau eh shikenan alaka ce ba ta da kyau eh to mu gyara amma in muka ki to haka za mu yi dan haka suke suka koma suka kafirce wani imomin Allah suka yi sharayya da Allah a cikin sa sannan yace walam yashkuru lahu ko ba su gode wa Allah din ba fa aqabahumullahu bil ju'i sai Allah ya musu over da yunwa wal khawfi da tsoro min saraya daga ainihin bai rindinoni nawa rindinonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati kanat akhwafu wanda tun take tsorata su dalika basbi bi sababi kufri wannan kuma ya faru ne a dalilin kafircin su wasani'ihimul baqil da kuma aikin da suke na barna duk lokacin da mutane suke aiki na barna to Allah yana jarabawa Allah ta'ala malami suka ce Allah yana jarraba mutane a dalilai da dama Allah yana jarraba mutane da farko don ya cancance masu imani da marasa imani wanda Allah ya bamu labari cikin alqur'ani asiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna idan mutane suna tsammani za a bar su bayan sun ce sun yi imani ba tare da an jarabe su ba Allah ya ce min walaqad fatanna alladhina min qablihi hakika mun jarabi wa'anda suka zo gabanin su me dalili Allah karshen aya sai ce dan ya gane mutane wanda suke masu imani da wa'anda suke ba masu imani ba dan kana jaraba mutane dan a tantance imanin masu imani na ɗaya kenan na biyu ana jaraba mutane dan a kankare musu zunubi da ya jaraba ka shi sa za ka ga wani lokaci sai a ɗora maka wata jinya kai jima kana fama da jinya eh kai hakuri ka bi hanyar da kake neman waraka ta irin yadda shari'a ta ce to sai ka samu lada sai a dinga maka kankaran zunubi a dalilin haka hanya ta uku Allah yana jaraba mutane saboda zunubi da suka yi inna allaha mai yana jarraba mutane li zambin asaba saboda wani zunubi da mutane suka yi sai Allah ya jarabe su kuna cikin aminci ya kauda aminci kuna cikin koshi ya cire koshin ya kawo yunwa komai kuka ci ba za ku koshi ba haka shi sa wanda Allah ya yi kun ga wannan jaraba da Allah ya musu jarabawa ce ta don me don sun saba wa Allah kuma irin wannan Allah ya bada misalan a cikin alqur'ani kamar mutanen safai ko Allah ya bada labari su da karikarin mai da safai fi maskanihim aya Allah ya hakika abin lura ya kasance ga mutanen safai a garin su a garuruwan su sai ta jannatani an yaminin washma wai su gonaki ne wanda suke dama da hauni Allah ya musu su komi suke so Allah ya saka a cikin wayannan gonaki din komi na ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali da komai Allah ya sa musu an yaminin washma sai ce mai kulu min rizqi rabbukum ko washkuru lahu ku ci daga arzikin ubangijinku amma abin da ake bukata a gurinku gode masa wace irin godiya ku yi masa bauta kar ku kafirce shine godiya anan kuma ku nesanci abin da Allah ya ce ku nesanta ku riƙi abin da Allah ya ce ku riƙa e kun yi haka to an kun sauki abin da ake so ni'imar ku ba za ta guce ba Allah ya ce fa aradu sai suka kauda kai daga godewa Allah din da suka yi wannan Allah ya ce mai sai aka canja musu wannan gonakin sai aka aiko muku fa arsalna alaihi sayral arwi ko sai aka aiko musu da wani mamakon ruwa wanda yake wani tanki da aka ce su wanda yake zo musu ruwa da aka turo wani bera ya cinye gindin sa karfen ya cinye in ba masifa ba ku dogo bera ya zo ya cinye karfe karfe ya fadi shikenan sai mamakon ruwa ya zo cinye gari Allah ya ce sai muka canja musu wayannan gonakin da wasu gonaki da ban aka ce an sa musu zawata akulil kamfin sai aka ce wa shay'in min sidrin qalil dan abu mai dadi da aka bari shine magariya kuma gari ya ai kaga kaga mu da aiki ko eh kuma yanzu bai aka barbara sai aka bawo da wuci da cin masara ba a zurfa ba eh ba hakan ma mutum ya ta murna ya samu ta
Allah ka zata da mu wallahi mu gyara yan uwa kaga aka bar mutum kaga mutum wai yanzu ma Allah ya kawo soki kwanakin ba sai ga har magariba har isha ana gumbe nika matar gidan ta yi miya tana gida tsammani ko za a iya kawo ko ba za a kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kar ka kara nuna mana wannan Allah ka fitar da mu a wannan yanayi Allah ka ba mu ikon gyara abin da muka bata to kun ga Allah yakan jarraba mutane saboda wani laifi da suka yi suna cikin ni'ima sai a canja ni'imar sai ta zama masifa sai su koma cikin tashin hankali to duka wannan Allah yana yi ne don ya jawo hankalin mutane mutane su gyara tsakaninsu da shi kun ga hanyoyin da Allah yake jarraba mutane da yawa kuma Allah yana jarraba mutane ma yana son su idza haballahu qauman ibtalahum haka manzo Allah yace eh Allah yana son mutane ba kawai sai jarrabe su saboda ku gyara yanzu wataƙila Allah ne yake son mu ya jarrabe mu da wannan yanayi da muke ciki mu yi tuba mu gyara tsakaninmu da shi mu koma mu yi ayyuka na ƙwarai sai wancan wahalar ta koma ta zama mai lada a wajenmu wancan abin sai ya koma Allah ya mai da mara shi ya zama lada ko gashi dukkan dalilai anan malam yace dalika bi sababi kufrihim abin da yasa Allah ya dandana musu tufafi na yunwa da tsoro a dalilin kafircinsu ne wasani'ihimul batila da kuma ayyukansu na barna da suke yi sai Allah yace bai musu haka kawai ba laifin su na gaba da Allah ya musu yace wala qad ja'ahum rasulun min hakika manzo yazo daga cikin su Allah ya aika musu manzo wanda ya aika shi daga cikin su yake fa kadzabu sai suka kareta shi fa kadzahumul azab Allah yace sai azaba ta kama su wa hum zalimuna alhali suna zalimai hay wala qad arsalallahu ila ahli makkah hakika Allah ya aika zuwa ga mutanen makkah rasulan manzo minhum daga cikin su huwa nabiyyu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine annabi muhammadu mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya'rifuna nasabahu sun san dangantakar manzon Allah ba abin da ba sani ba nasu eh ba abin da ba sani ba kai asali ma in ka san tarihin larabawa gaba ɗaya su gindi ɗaya suke saboda larabawa sun tafi kashi biyu akwai al-arabul ba'ida akwai kuma al-arabul musta'ariba al-arabul ba'ida su ne samuda da adawa su ne larabawa na wuri al-arabul musta'ariba su ne mutanen da ba larabawa ba suka juye suka zama larabawa wayannan kuma su ne zuriyar manzon Allah su ne ƴaƴan annabi Isma'il alayhi salatu wassalam to su kuma wayannan gida goma sha biyu ne wannan gida goma sha biyu su ne wayannan kabilun da ake ta magana a Makka da Madina za ku ci wai kaga wani na zagin sabai da zauran zuwa bai san su ba gaba ɗaya to da duk zuriya ɗaya ne dukkan su da haka zaka ji wannan ya haɗu ta wajen uwa da wancan wanda ya haɗu wajen uba da wancan wanda ya haɗu wajen kaka da wancan haka suke wayannan gidaje goma sha biyu kuma su ne wayannan larabawa din shi sa kafin ka fara sukan wani mutum sai ka je ka karanta ka san ya yake da ya suke menene su ko kafin ka ce wani baya son wani ko wani yana gaba da wani ko yana adawa da wani ka je ka bincike su ya suke su din dukan su gindi ɗaya suke da haka mutane su san abin da suke karantawa shi sa anan malam yace ai sun san shi ya'rifuna nasabah sun san dangantakarsa wa sidqihi kuma sun san gaskiyarsa wa amanatihi kuma sun san amanarsa wayannan abubuwa guda uku a yadda su ake tabbatar da cikar mutum ko na farko a san dangantakarka an san al'umma kowa ya san kai menene babu wani wanda za a ce bai san dangin wane ba shi ai wane dan gidan su wane ne dan gidan su kaza kaza ne na fata mun fahimta da haka kowa an san shi babu wani wanda bai san shi to ya za a yi a ce ai asalin ba san manzon Allah ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suna tafiya su san komai na su ba bai da ba sani na su ya ba ta mun fahimta daga sun san nasabar sa sun san dangantakar sa sun san bangaren iyayensa maza sun san bangaren iyayensa mata sun san yana da aiki in bai da aiki sun san wace ne al'umma ba ke mutum Allah na ba babu wanda yake shi nasaba mai kyau da wajen fahimta to ku gashi ya kamata mu fahimci wannan mu gane yadda manzon Allah yake shi sa mallan yace sun san nasabarsa sannan kuma sun san gaskiyar sa mutun ne mai gaskiya kuma sun san amanar sa mutun ne mai amana ba wanda zai zarge shi da rashin amana da rashin gaskiya duk larabawa wanda suka rayu da shi sun san shi da wannan sayace falam yaqbulu ma ja'ahum bihi amma duk da haka ba su karbi abin da yazo musu da shi ba na me na addini sai suka ki suka ki karba suka ki yarda da shi suka ki sa falam yusaddiqu ko ba su gaskata shi ba suka ki gaskata manzon Allah a dalilin wannan fa akazahumul azab sai Allah yace sai azaba ta kama su min ash-shada'id daga tsananci-tsananci waljuu'i da yunwa walkaufi da tsoro duka waɗannan abubuwan sai Allah ta'ala ya sanya musu a cikin su suka samu tsananin rayuwa rayuwar ta tsananta suka samu yunwa wannan yunwa da kuke gani ba ta jima a duniya kai kuna bibiyan tarihi na kasashe da na duniya za ku yi mamaki kai kasashe da sun yi yunwa saboda yadda muka ji amma yanzu sun fita saboda sun samu kyakkyawan shugabanci da kuma mai tsari na sanin ya kamata suna da shi daga mu ma in muka dawo muka tsare wannan amana da gaskiya a tsakanin zamantakewar mu to irin wayannan abubuwan za su dawo ai wanda zai ce to idan sako ne kasashen yammacin duniya turawa da ire-iren su ai su sakon da suke tsakanin su da malici ne ba sa yi tsakanin su da su ya su ka je ka zauna da su za ka ba sa yi haintar junan su ba sa cin amanan junan su ba sa zarantar junan su mu kowa ba duwai da abubuwan muna yin su da haka sun tare haƙƙin mai haƙƙi da haka yan uwa mu kiyaye irin wannan abubuwa da haka shi sa Allah ya faɗa sannan ya ce wa qatil uzama'a da kuma kashe manya-manyan su fi badar a yakin badar wa hum zalimuna li anfusihim alhali suna masu zaluntan kawo kansu bi shirki ta hanyar shirka billahi da Allah wa siddi an sabilihi da katange mutane ga barin tafarkin Allah mai girma mana suna toshe hanyoyi na mutane kar su shiga addinin Allah duk wannan laraba sun yi wannan duk sun yi yadda za mu gane mu karanta tarihin ɗaya daga cikin sabon manzon Allah mai suna mai Abu Dharr al-Ghifari ko Jundub bin Junada aka ce wata ran yaro zai shiga garin Makka mutanen Makka suka tare hanya suka ce masa akwai wani mutum sunansa kaza yana kaza yana kaza yana kaza suka ce karka saurare shi asali ma sai suka dauko auduga suka bayar suka ce sa a kunnanka karka ji abin da zai faɗa shikenan ya karbi yau daga ya saka ya haɗa da ra'ayin su to yana tafiya sai Allah ya kimsa masa tunani yace innani rajulun aqil yace ni fa mutum ne mai hankali kaifa astairu aqli ghairi ta yaya zan karbo hankalin aron hankalin wani na da ya aiki da shi daga abin da ya kamata mutum ya zama kenan karka yi amfani karka are hankalin wani ka aiki da shi kai aiki da hankalinka wajen tantance addini kar kawai mutum ya zo ya faɗi magana kai ga gaskata shi kace haka ne ko da ku ka san ƙarya ne ka zo kuma ka ce eh haka ne saboda kana son sa ko kana tare da shi ko kuna a addini ba a wannan ka tantance gaskiya dan ka yaji ya bi yace sai ya san yadda gaskiya take sai dai hankalin manzon Allah bayan hanjin manzon Allah ya karbi addinin musulunci saboda yaji abin da annabi ya faɗa kuma yace ya manzon Allah nabi yace masa to ka tafi kauyen ku kaje ka isar da sakon musulunci yace a'a ai bai san nauyin musulunci ba yana so sai ya ji nauyin musulunci sabai suke mamaki da ya za a ji nauyin musulunci shi musulunci da ba yana da nauyi ne balantana a ji shi musulunci yana da nauyi yana da nauyi Allah da kansa ya faɗa cewa addinin nauyi ne da shi shi sa kafin a sauke wa manzon Allah addinin sai da aka yi tarbiyar sa aka ce ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana bi tartila inna sanulqi alayka qawlan min addinin kina inna sanulqi alayka qawlan saqila da mu sauke maka wata magana mai nauyi shine la ilaha illallah Oga wannan bai yarda shi ga musulunci amma ya gane haka. Yace sai ya gane nauyin musulunci. Annabi yace to ya zaka yace zai je zaku gani. Sai ya dakin Kaaba kawai mushrikai suna dawafi suna komai. Ya bude murya yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ai sun san me yake ne. Wannan kuma kan nasu du aikin banza ne. Fadan wannan kalmar ta sa. Da haka sai suka kama dukan sa. Bai duka mai waye haka sai da suka kai shi kasa suka yi kamar za su kashe shi sai na Abubakar ya zo ya cece shi ce kun san waye ne kun dan kabilan Gifar ne in kun kashe shi hanyar ku ta tafiya kasuwanci ta ta kasar Sham da za ku je Sham ta kasar su ta garin su ke wucewa in kun kashe musu da ba za su bar ku kuce ba babu tattalin arziki zai kare saboda kudi sai suka bar shi kudi kenan saboda kudi zai suka bar shi sai da ya haka sako bayan ya warke ya sake komawa bayan ya warke ya sake komawa annabi ce to ka ji nauyin musulunci je ka isar da sakon sa ka biya fita je isar da sakon musulunci to kun ga saboda suna katange mutane ga barin hayyan Allah Allah ya ce a dalilin wannan ya musu wannan ukuba din aka sanya su suka samu azaba mai tsanani da yunwa da tsoro da tsanance na rayuwa duk ya same su a dalilin shirka da suke da Allah da kuma hana mutane su fahimci addinin Allah domin yanzu kaga ba wanda zai hana ka amma kuma kana amfani da hankulan waɗansu ka je ka kama waɗansu abin da ba gaskiya ba a addini kullum muna faɗa ni kullum nakan faɗi wannan ka zo sanannun aqidu da kake da su a Najeriya kar ka tafi wata ƙasa sanannun aqidu akwai Tijjaniya akwai Qadiriyya akwai Shi'a akwai Qur'aniyyu ko sai me A bera ai tijaniya ce. Shi da Qur'ani. In ku littafi za ka shiga akwai sunusiya, akwai wacece ga suna, ratata. To abin tambaya guda ɗaya shine ga izala duk mu ba su ce. Tambaya ɗaya shine annabi duk ya koyar da wayannan. Ai kana da hankali ya kamata wannan tambaya za ka yi. Ce annabi ya koyar da tijaniya ya koyar da Qadiriyya ya koyar da Shi'a ya koyar da Qur'aniyyun babu hadisi ya koyar da kaza da kaza ya koyar da izam duk shi ya koyar eh ba shi bane to ya zaka yi ka tsira ya zaka ka samu addini ka rike na gaskiya dan ka tsira annabi gaba ya san wani abin zai faru sabai suka dube shi suka ce musu manzo Allah ya ce musu duk wanda ya rayuwa rayuwa mai tsayi zai ga sabani mai yawa sai suka yi tambaya suka ce to yanzu ya manzo Allah ko ko ba wannan hadisi ba hadisin da annabi yake cewa iftaraqatul yahudu ila 72 firq yahudu sun kasu gida 71 nasara haka yace wannan al'umma da san za ta kasu kashi 73 kulluha fi nar illa wahid dukkan wayannan kungiyoyin da za su zo yan wuta ne guda ɗaya ce za ta kuta annabi bai ayyana sunan wata kungiya ko wata aqida ba amma me ya ayyana sai ya ayyana wani abin da shi za ka gane abin da yake na gaskiya sai ya ce duk mutanen da suke kan irin abin da nake kansa a yau ni da sahabbai na su za su tsira sai ka je ka nemi aiki annabi da sahabban su dan kana neman tsira ba aikin da wani ya zo ya kafa ba ka je ka nemi aikin annabi da sahabbansa anan tsira take anan ne gunda zaka kukuta da aka yan kwa mutun kare yau da rikarsa
ta tsaya yayi abin da ya dace biwa da shi zai tsira da mutum Allah yake
makuluko
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا لَلَّهِ كُتِي daga abin da muka azurta ku ko kuma abin da Allah ya azurta ku da shi halalan na halal tayyiban bai dadi washkuru ni'matallahi kuma ku gode ni imomin Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kuntum shi kuke bautawa ai fa qulu ayyuhal mu'minuna ku ci ya ku mu'minai mimma razaqakumullahu cike irin abin da Allah ya zurta ku da shi waje alahu lakum halalan Allah ya sanya muku wannan abun ya zama halal mustanbitan aka shimfida muku shi washkuru ni'matallahi alaykum sannan ku gode ni'imomin Allah akan ku bil itirafi biha ta hanyar yin itirafi da shi da dukiyar da Allah ya baka idan lafiya Allah ya baka sai kai godiya cewa alhamdulillah Allah ya mani lafiya ka itirafi kin idan dukiya Allah ya baka sai ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau mai kyau ka sanya mai kyau ina fatan fahimta shine kai tahaddusi da ni'imar da Allah ya maka haka ya Allah ya baka suka zama mutanen kwarai ka gode wa Allah bisa sarrafawa da godewar da Allah ya maka a wannan yayaye da haka mutum haka hanyoyin da zai bi kenan ya gode wa Allah aje wa sarrafaha fi da'atillahi kuma ya sarrafa wannan ni'ima din a cikin yiwa Allah da'a to wannan abinci da aka ce mutum ya ci falwai suka ce abinci da za a ci sai yana da siffa guda uku ko sharbi guda uku na farko ya zama halal ya zama abinci ne na halal ba abinci ba a cin abincin da yake ba na halal Na biyu ya zama shari'a ta halatta maka ci. Na uku ya zama bai da alaka bai rataye da haƙƙin wani ba. Duk abin da zaka ci ya zama yana da waɗannan sharuɗa da sharɗin farko ya zama abinci ne na halal. Shari'a na biyu shari'a ta halatta a ci shi. Shari'a na uku ya zama bai rataye da haƙƙin wani ba. To in ka samu irin wannan shine abinci na halal. In ka ci kai abin da aka ce shari'a ba karele kuma kai itirafi da ni'imar Allah washkuru ni'matallah ko gode wa ni'imomin Allah ta hanyar itirafi itirafi shine bayyanawa kai bayyana irin ni'imar da Allah ya maka kamar da shi Allah din ya faɗa cikin wata sura yace wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ba dangai da ni'imar ubangijinka ka bayyana da haka kai sannan wajen sarrafa dukkan wata ni'ima da Allah ya maka to ka sarrafa ta fi da'atillahi wajen yi wa Allah da'a dukiya Allah ya baka ka sarrafa dukiyarka wajen yi wa Allah da'a lafiya Allah ya baka ka sarrafa lafiyarka wajen yi wa Allah da'a ilimi Allah ya baka ka sarrafa iliminka wajen yi wa Allah da'a kar ka sarrafa iliminka wajen yin abin da zai halakar da kai da al'umma kamar yadda yau mafi yawancin malamai suka fada cikin wannan musamman masu harkar tsafe-tsafe da bugun ƙasa da karanta abubuwa da sauransu ya kamata mutane su ji tsoron Allah su sani wannan rayuwa ta duniya dan lokaci ne kankani don abin da zaka ci a cikinka ko abin da zaka sa a cikinka kar ya sa ka kangare ka kibin Allah ka bata rayuwarka ta har abada a wannan dan karamin rayuwa Allah ya ce in kuntum
iya wuta ku in kuntum haqqan munqadina li amri in kun dan da gaske ku mika wuya ga umarnin Allah sami'ina kuna masu ji muti'ina lahu kuna masu ta'a gare shi ta'buduhu wahdahu kuna abotar da shi kade la sharika lahu bai da abokin tarayya to inda kun dan kun ina da wannan to lalle ku gode wa Allah Allah ya ce inna ma harrama alaikum almaytata kawai ku sani an haramta muku cin mushe wadaba da jini wala mal khinzir da naman alhanzir shine alade shine nama na alade alade kun ga ba a ci saboda matsalolin da yake tare da shi shi yasa addinin musulunci shari'a ta haramta cin nama ke a kimiyance sun tabbatar da alade yana dauke da jinya ta kai guda 180 wanda shi ke zama dalilin yada ta yana transmission din ko COVID-19 ana danganta jinyar zuwa gaba zuwa ga cin naman alade mutanen China ba ku yadda suka dinga kashe alade ba saboda da abincin su kenan ma da wannan jinya ta bayyana suka dinga tona ramuka suna ebos da rai suna kona su suna kashe su suna binne ramuka da shi sa musulunci yace ba a ci wa ma uhilla li ghairi llahi da duk abin da aka daga murya wajen yanka shi ba don Allah ba shi ba a ci fa ma da turra amma duk wanda ya matsu ghairi bagi ba mai ketare iyaka wala adil ba mai zalunci ba ko ba mai ketare iyaka fa inna Allah ghafurur rahim to irin wayannan Allah zai musu gafa Allah mai gafara ne bai jin kai ai inna ma harrama alaykum almaytata min alhayawan kusani Allah ya haramta muku mushe daga cikin dabbobi wa dabul masfu da jini wanda yake faranya min zabihi daga abin yanka inda zabihi lokacin da ake yanka shi lokacin da ake yanka dabba lokacin da jinin da yake kwararowa irin wannan jinin haramun ne ai amfani da shi dabba don bayanta akwai wasu kabilu a Afirka ko da mutanen Masai Masai Kenya ne ko Tanzania ko mutanen Kenya ne ina ji su zuwa suke masu kula cikin dabba haka su tare jinin suna amfani da shi wannan babu cewa haramun ya ba ta mun shine addabul masfu jini wanda yake kwararowa sai ce wala mal khinzir da naman alade wa ma bu biha li ghairi llahi da abinda aka yanka ba dan Allah ba lakin man istaja'a daruratul khawf amma wanda ya labe saboda larura ta tsoro min al-mauti ga mutuwa ila akali shay'in min hadhihi al-muharramat zuwa ga cin wani abu daga wa'annan abubuwan da aka haramta ba wa ghairi zalimi to wannan bai zama azali ba wala mutajawiz haddin ko bai zama wanda ya ketare iyaka ba ina fatan fahimta ba da a shari'ar musulunci malamai na shari'a sun ginda wani wata ka'ida su ta shari'a suna cewa me innal hukuma yaduru ma al illati a wata gabar kuma suna cewa me ad-daruratu tubihu al mahdurat to wannan ka'ida suka ce da ita idan mutun yana cikin larura duk wayannan abubuwan da aka haramta zai iya ci zai iya ci amma wanda ya san karfin addini ya san darajar addini wannan kuma ba zai ci eh ko karanta tarihin Abdullahi ibn Rawaha ko Abdullahi ibn Rawaha lokacin Umar dan Khattab Umar ya tura su wata rinduna su je yaki da suka tafi filin yakin nan sai aka yi rashin sa'a sai aka kama shi a cikin fursunonin yaki sarkin garin sai ya aika yace aje a tawo masa daga wasu daga cikin fursunonin yakin nan sai aka dauko cikin wanda aka dauko sai aka dauko Abdullahi ibn Rawa wannan sarki yazo yace masa abin da nake bukata da kai shine ka bar addinin musulunci ka shigo addinin da muke yi da raba mulki na gida biyu in baka rai yace baya su yana da yawar ce ko wace yake yace zan baka wannan yare ce baya su yayi ta gwada shi matakai daban-daban to gaba da nake son kawo sai aka yi stabbing nasu aka daure shi wajen sati babu abinci sai aka ja aka kawo naman alade da giya
aka kawo masa akan ya ci da suka zo sai suka samu bai ci ba suka yi mamaki tare da yin wanda yake ji sai suka ce me yasa baka ci bai ce na farko addini na ya haramta ni in ci naman alade ko in sha giya amma abinda ba ku sani ba a halin da nake ciki hali na larura musulunci ya halatta mun da ci wannan abinci amma ba zan ci ba saboda kar ku yi musulunci dariya wayan nan kana son kudi sai a zo a rushe musuluncin ba da kai dan ka samu kudi eh da ka kowane irin abu za ka iya compromising don a baka kudi Allah ya sauka wani abun shi ne babban bala'in wannan zamanin mutum ya yi compromising addini don kawai kudi da za a bashi wani babu masifa da ta kai wannan kun ga Abdullahi ibn Rawaha ya ce san ba zai yi ba ya ce ya ki ci don kasi wa musulunci dariya da sai sarki ya ce to kai me kake so ya ce kawai ka sake ni ya ce a ba zan sake ka ba ya ce to ga sharɗi guda ɗaya za ka yi wani abu guda ɗaya in kai shi ne zan sake ka ya ce to ni kuma ina da abu guda biyu ƙarƙashinsa da farko sai ka faɗi me ya yi abin na biyu kuma sai ka min alkawari ne ma in na yi wannan abin sauran bayan Allah wanda ka kama za ka sake su sai faɗa masa ya ce zai tuɗe hularsa ya zai sumbaci kansa ya ce in dai wannan ne zai yi masa zai sumbaci kansa amma zai saki sauran ‘yan uwansa musulmai ya ce in shi ya sumbaci kansa shi kuma zai sake su ya ce tuɗe kansa ya je tuɗe kansa shi kuma Abdullahi ibn Rawaha ya sumbaci kansa shi kuma aka sake shi da sauran musulmai amma bari ku ji waliyan Allah manyan waliyai na Allah lokacin da Abdullahi ibn Rawaha ya zo da bayin Allah nan bin Umar sai Umar ya ce hakki ne akan kowane musulmi ya sumbaci kan Abdullahi ibn Rawaha sabi Umar bai yasa ko da haka ya ce ya sumbaci kan wancan sai Umar ba ya na aka yi amma saboda bayin Allah ne Allah yana haskaka tunaninsu yana haskaka musu gare kuma wannan bai sa sun ji cewa su wani abu bane a je a bauta musu a bar Allah ba a'a sun rayu a matsayin bayin Allah da kai don mutum yana da karama karamar ba ya zuwa ta sa a je a ta bauta masu ba kamar yadda yau mutane suke sa ake bautar shehunai kullum ana nan karamar shehunai ce a wani daki shehu ya bayyana ka je ka kasa ganin abu eh in ka fito sai ka yi na abun nan ai waɗannan akwai wanda suka karanta littafin Ali and the Angels ko to irin wannan za a yi in ka fito kai baka gani ba ko baka yi saka fito ka ce baka gani ba sarki aka fara sa a daki a Ali ya gina wani daki yace mala'ika yana cikin daki yace duk wanda ya shiga zai ga mala'ika Ali and the Angels eh Littafin English Book 2, wadda ya primary a daya zama eh Book 4. Na wadon fahimta. Za ka ga gare duk wanda ya karanta wannan. Ali ya gina daki a bayan gari ya je sa kujera ya sa takalmi ya yi aji. Ya ce duk wanda ya shiga akwai mala'ika zai gane. In ka shiga ba gari ba kai mai safon Allah. Kowa ya shiga ya wuto zai ce ya gane. Sai aka ce sarki ya shiga. Sarki ya shiga ya leka ya leka. Bai gani bai ce zan ni ɗayan ce ban gani ba a ce ni ne ban sa wani sarki ba mun sai ce ya gani to haka ake yi mutane fa Ali and the Angels kawai mutum bai ga abu ba ya fito ya ce ya gani kai wani ya ce ya gani wannan ya ce kai ka ce ban gani ba aka kai da mai sabon Allah to sai sarki ya ce shi ma ya gani matar sarki ta ce kai wannan abun ƙarya ne amma dai in kake ba haka ba sarki ni ba ga nawa waya ka kai wa Ali wannan sai aka yi invisible pot ko wata riga invisible wanda ba a gani aka sarki masu sarki ta ce kewa Ali ya saka to haka da yake sai a yi shammaci hankalin ka da tunanin ka in ba ka da hankali shikenan ƴan uwa mu dinga tunani mai kyau da sa al'amura a cikin al'amuran mu na yau da kullum domin duk abin da yake na larura ka gane shi mutanen farko suna da karamomi amma karamar su bata sa an mai da su abun bauta ba
ba a ce babu karama ba a cikin musulunci akwai abu guda uku akwai mu'jiza akwai karama akwai tsafi wayna abubuwan mu'jiza ba wanda yake samun mu'jiza sai annabawan Allah karama duk wani mutumin kware zai iya samun karama tsafi ko mutanen banza suke da haka in kaga dama zaka iya zama matsafi ka dinga ci bubuzum da mutane kamar yadda mai tafi ne yayi ko akwai wani program da aka yi a gidan rediyon Rahama maza gombar dutse aka yi hira akwai wani dattijo mai wannan program ɗin ya ce da su aka yi wannan suna raye aka yi yakin mai tafi ne akan sai ba da labarin auren dan gidan mai tafi ne da wata mata ta ce lokacin da aka kai su gidan mai tafi ne akan wani guzu ya fito wata sallaya aka yi fito akan tsafi ne ba wai karawa ba ce tsafi yake da ba don bayanta a kai ya fito ya zo ta ke ci zaki a wurin dan na ta ce eh kin tabbatar ce kuma da mun dan ya ce duk abin da aka ba su a gidan kansu ce sai ba su naira biyar suka karba ita ma yarinyar da za ta aure dan nasu abokiyar da ta raka ta aka ba ka ba ta silebiya suka kula to ko ga haka ake tafiyar da hankalin mutane a za a ce maka ga wani ya bayyana abu kaza ka je ka kasa ganin ka kai baka gare maka fito ka ce ba gare ba ce a baka da rabo baka da rabo ci za ba gare ba ko dai kana da rabo ka je ka yara Allah yana nufin ka da alkai Allah ya dace da mu Allahumma adina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma aqai wa qi anna wa sarif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayk innahu la yudhillu man walayta wa la yudhillu man adai تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أحد يا سلام يا أهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.